أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدها كبرك مرسادوها وأن مسلاتي ميتار البركة masudu al-khulafa'ur rashidin. Dan kita pada karatimuna halul masail fi syarhi muhtasari al-ahdari. Yau shi ne majlisinmu na bakwai a cikin karatun wannan littafin. Muna 16 ga watan Muharram, hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447, wanda ya daidai da 12 ga watan 7 a kalandar Bature 2025. Idan ba a manta ba, wancan sati da ya gabata muna cikin maganar malam mai sharhi yake bayyana mana, yake cewa ko mun ga magana ta malam mai sharhi wanda yake mana bayani awwalu ma yajibu 'alal mukallafi tashihu imanihi. Yanzu za mu koma kan cikin littafinmu. Malam yake bayani, yake cewa thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda 'ainihi ka ahkamis salati wat taharati was siyami. Yake cewa sannan sanin abinda zai gyara mai abinda yake farilla a gare shi, da abinda yake farilla game da mutum wajibi ne ya san shi. Yake cewa ire-irinsu kama hukumce-hukumcen sallah da tsarki da azumi. Nan malam ya kawo farda ainihi. Idan ba a manta ba, sati da ya gabata a wancan karatun namu muna bayani akan menene fard. Al-fard shi ne abin da yake wajibi game da ɗan adam. Shi kuma malaman fiqh suka kasa shi kashi biyu a galgashin abin da suka fahimta na daga nassussuka na shari'a, shi ne in ma ya kasance fardu ainin ne ko kuma ya kasance fardu kifaya. Fardu ainin shi ne duk abin da yake kasancewa wajibi ne mutum ya tsaya tsayin daka ya yi, wani ba zai iya maka ba a kambacinka ba, shi ake kira da fardu ainin. Misalin kamar malin ya kawo mana misalai, yake cewa kamar hukumce-hukumcen sallah, kamar hukumce-hukumcen tsarki, kamar hukumce-hukumcen azumi. Wannan abu ne wanda wani bai yiwa ya daukan maka shi ya yi maka shi koma bayan ka. Ba za ka kwanta a gida ba ka ce a yau sallar wannan yinin wani na bashi kwantarar ya daukan mini ita. Kaga wannan fardu ainin ne. Sannan fardu kifaya shi ne abinda wani idan ya tashi daga cikin al'umma ya yi shi, to ya dauke wa kowa hukuncin shi. Ubangiji ba zai kama kowa da laihin shi ba. Wannan shi ake kira da fardu kifaya. To shine nan malam da ya kawo yake cewa summa ma'rifatu ma yuslihu bi fardu ainihi. Wajibi ne game da wanda alƙalami ya hawo kan shi, ya balaga, ya kasance ya san abin da zai gyara mai duk abin da yake farilla ne a gare shi. Ya kawo misalai kamar hukumce-hukumcen sallah da tsarki da azumi. Malam mai sharhi ya kawo yake cewa ya'ni annal mukallaf بعد تصحيح إيمانه يجب عليه أن يعرض ما يصلح به فروض الأعيان بأن يعرف منها ما يلي. Yake cewa wajibi ne game da wanda alƙalami ya hawo kan shi bayan ya riga ya inganta imanin shi. Wurin mas'ala ta inganta imani, malam ya kawo mana duk abin da ya shahi abin da yake farillai, abin da yake wajibi game da bawa ya kasance ya aiwatar da shi. shine ya kawo maka rukunai na daga imani wanda da za a samu khalal a cikin daya to wane ya tashi daga musulunan shi mai imani ya koma kafir to shine yake ce maka bayan wannan abin da zai inganta maka imani yace yanzu kuma mallan ya kawo maka abin da yake wajibi yaunin da yara ta yi akan ka wanda wani ba zai iya sabke maka ba wajibi ne a matsayin ka na mukallaf a matsayin ka na wanda ya balaga ka zo da shi yace kaman mutun ya san abubuwa wanda zamu zano a nan gaba na farko yace al fardu wa huwa al wajib shine abin da yake farilla a gare ka shine wajibi ka zo da shi bangaren malaman usul idan ka dauki jamhurin malamai bu san ba wani abu wanda ake kiran shi da alfard ba su alwajib suka sani amma dai mazhabin hanafiya sun kasa da kai alfard da kai alwajib sun kawo dukkan su ta'rifan su ba shi bane karatun mu ba mu tsaya mu rakaza akan abinda zai gyara mana fardu ainin mu yake cewa shine imma wajibi ko kuma abinda yake alfard abinda yake farilla ne a gare ka kasan shi shine ko kuma ya kasance wannan abun wanda yake farilla akan ka shine wajibinka ka zo da shi a rayuwarka yace wa huwa ma yajibu alal mukallafi fi'luhu shine abin da ya ratayi akan wannan baligi ya aiwatar da shi umarni ne daga mai shari'a yace maka wajibi ne ka aiwatar da shi kuma wajibinka ne ka zo da shi daidai gulgudu yace yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi hukuncin shi shine idan ka aiwatar da abin da yake wajibi a gare ka zaka samu ladan abin da ka aiwatar kuma idan ka ki aiwatar da abin da yake wajibin a gare ka za a hukubanta ka sakamakon ka ki aiwatar abin da yake wajibi a gare ka yake cewa kama tabtul ibadatuhu bi ihmalihi kuma haka ibadar ka tana iya warwarewa idan ka sarayar da shi idan kai ne girjen shi yace kal fatiha fi salati kaman karanta fatiha a cikin sallah kaga wannan wajibi ne ka zo da ita idan kai ne girjen karanta ta a cikin sallah to ba ka da sallah sallar ka ta lalace yace wa tabiyutu niyyati fi siyam haka mutun ya kwanda niyya lokacin da aka ce maka azumin watan ramadan ya kama wajibi ne kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yubayyit siyam ila al-layli fala siyam la duk wanda bai kwanda niyyar yin azumin washe gari ba na watan ramadan ba to babu azumi a tare da shi kaga wannan wajibi ne ka kwanda niyya idan baka yi ba ta warware maka ibadarka yake cewa ghusl wajhi war rijlaini fil wudu da wanke huska da wanke kafafuwa a cikin arwalla kaga wannan farilla ne ko kuma wajibi ne ka zo da su idan da baka zo da su ba to tabbas za a kubanta ka a haramta maka ladan abinda ka aiwatar ko kai niyya aiwatarwa ne daga ibada kuma idan kai zaka samu ladan abinda ka aikata shi idan aka ce maka alwajib hukuncin shi shine daga zaran ka aiwatar da shi to zaka samu ladan abun ubangiji kuma idan kaki ka aiwatar da shi to a kubanta ka zaka samu zunubi a gun ubangijinka yace na biyu was sunna wajibi ne game da mukallaf wanda alƙalami ya hawo kan shi ya san da kai abin da yake farilla a gare shi na biyu ya san abin da yake sunna a gare shi mallan yake cewa me ake kira da sunna hu al'amrul mustahabb fi'luhu shine abin da yake mustahabbi ka aikata shi an so ka aikata shi idan baka aikata babu wani laifi a gare ka shine yake bayyana maka hukuncin shi yake cewa fa idza fa'alahu al-mukallifu mukallafu nala thawaban idan mukallafi wanda alƙalami ya hawo kan shi yazo da wani abu wanda ake kiran shi da sunna wanda yake mustahabbi wanda an so ya aikata shi to tabbas zai samu ladan abin da ya aikata yace wa idza tarakahu la yu'aqabu yace idan ko ya bar wannan abun bai aikata shi ba za a yi mai hukuma ba shine shi kuma sunna duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya aikata ko ya ga an aikata ya tabbatar da aikatawar da aka yi abinda aka aiwatar yayi karrara akan shi yace ko kuma abinda ya shahi bangaren halayyar shi bangaren halitta ko kuma bangaren halayyar shi na yau da gobe wannan ita ake kira da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba umurce ka ba ka zo da ita ba amma dai idan ka zo da ita tabbas zaka samu lada kamar azumi wanda yake yi litinin da alhamishi kamar yawaita azumi a watan sha'ban kamar yawaita ko kuma azumta wa'an su kwanakai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saba azumta su kamar ayyamul bijja 13 14 15 kamar salloli na nafila wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yin sunanur rawatib guda 10 ko kuma guda 12
kaga wannan dukkan su sunna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ba kai ba babu wani laifi akan ka amma dai idan kai tabbas zaka samu ladan abin da ka aikata wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mallan ya kawo wata mas'ala wadda ta yada a kasashen mu yake kawo idan ya buga misali da ita yake cewa kalqabdu wal irsal yace kamar kama hannu da sakin hannu a cikin sallah yace wanne ne sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kama hannu shine sunna idan kai zaka samu ladan sunna idan kuka saki ba a ce ba sallarka ba tayi ba sallarka tana nan daram dakam zaka samu ladan sunnarka amma dai baka samu ladan sunna ta manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama shine kama hannu da kai yanda aka samu riwayoyi ingantattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kama hannu yana dora hagumi inshi akan damar shi yace yana dora da hagumi yana dora damar shi akan hagumi inshi ya dora a saman kirjin shi idan kai to ka samu ladan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan baka yi ba ba za a ce maka sallarka ba ta lalace sallarka ba ta yi ba yace wal istinsaq wal istinshaq fil wudu'i kamar shaka ruwa a cikin arwalla kaga sunna ne daga cikin sunnonin arwalla yace wa ta'jilil fitri da gaggauta bude baki lokacin da kai azumi yace wa ta'khirus suhuri da jinkirta yin suhur fi sawmi lokacin yin azumi kaga wannan dukkan sunna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na uku ma lan yake cewa wal haram da kai abin da yake haramun ne a gare ka ka aiwatar da shi wannan kuma ya samu sila ne daga abinda shari'an mu ko mai shari'a ya zartar mana ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fashtanibuhu abinda na umurce ku zo da shi daidai gulgulu kaga iya maka bayani akan alwajibu shi wajibi ko kuma farilla ana zawwa da ita daidai gulgulu shi kuma alharamu ba wani tawili da zakai sarre zarbi idan an ce maka bari wajibinka ne ka bari yace mi ake kira da haramun yace huwal amru alladhi yajibu ala almukallafi tarkuhu yace shine umurnin da ya zamanto wajibi ga wanda yake mukallaf wanda alqalami ya hawo kanshi ya balaga ya bar shi qat'an ba tare da wani tawili ba yace yusabu ala tarkihi hukuncin shi za a bashi lada idan ya bar shi rai tana so ta yi ta aiwatar da zina rai tana so ta yi ta saba wa ubangiji sai yace a wannan dalilin sabo ne ubangiji na ya mun haramci ya ce mun wala taqrabu zina dalilin haka na bari to zaka samu ladan barin wannan aiwatar da haramun inda kai yake cewa wa yu'aqabu ala fi'lihi kuma idan ka aiwatar da shi za a maka uquba kuma uquba gulgudan zinubin da ka aikata yace wa tubtilu ibadatahu aw thumma bi irtikabi yace kuma kai ibadan mutum ma tana iya warwarewa ta lalace idan ya aikata shi yace kai ma idan mutum ya kusance shi yace kamar shan giya ka shurbul khamri was-sariqa yace kamar shan giya kamar sata idan mutum yayi to tabbas za a rubuta mai zanubi akan haka yace wadhahiku wal'abathu fi salati yin dariya a cikin sallah ko yin wa'ansu wasanni ko wani wargi ko izgili a cikin sallah yace wa tarkul wudu inda ada'iha biduni mujibin kuma da barin arwalla lokacin da ya zamanto wajibi kayi ta dan yin wata ibada kurun wani kurme yace kai banna yin arwalla zawwa zan yi in yi sallah kaga wannan ya aikata abin da yake samu inda cikin mantuwa ne lokacin da ya tuno kenan a lokacin nan wannan sallar da yayi da amma babu ita sai ya dawo ya sake yi wannan kenan na uku na hudu ma ne yake cewa al makruh shine abinda ake kiran shi da makruhi yace wa huwa al amru al mustahabbu tarkuhu shi makruhi diddun sunna ne kishiya sunna ne shine al amrin da ake so ka bar shi kaga sunna ana so ka aikata ta amma dai makruhi ana so ka nisanci kanka da shi kada ka aikata shi shine mallan ya kawo mana hukuncin shi yusabu ala tarkihi idan mutun da zai bar shi makruhi ne yace ya bar shi to za a bashi ladan barin wannan makruhin da yi yace wala yu'aqabu ala fi'lihi amma dai ba za a mai uquba ba dalilin ya aikata makruhi ba ya kawo misali yake cewa kal iltifati kaman mutun ya ringa wange a cikin sallah ba zai lalata maka sallah ba amma dai ka aikata wani abu wanda yake makruhi ka aikata shi a cikin sallarka yace wa tagmidul aynaini fi salati da liƙe idanu rumtse idanu a cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bude idanuwan shi lokacin da yake sallah kaga wani ya shigo sallah ya kin ya kin ya liƙe idanuwa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke makruhi yace wa ziyaratu ala salasi fi ghasli a'dha'i alwudu malaika wo da tadi akan guda uku lokacin da mutun yake wanke gaban arwallan shi an samu manzo Allah yana wankewa su ɗaya yana wankewa su biyu yana wankewa su uku to idan mutun ya ƙara akan su uku to tabbas ya aikata wani abu wanda yake makruhi a ƙarƙashin masabun malikiyya na biyar ma da yake cewa al-mubahu shine abu wanda yake halal yace wa huwa al-mustawi al-tarfaini la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi shine abu wanda aka bawa bawa zabi ya aikata ko kuma ya bar shi shine bangare guda biyu la yusabu ala fi'lihi idan ka aikata ba za ka samu lada ba akan shi ba haka idan ka bar shi ba za a hukubanta ka akan kafar shi ba shine yake bayyana maka shi kuma wannan al-mubah shine malamai sun yi bayani akan abu akan al-mubah al-mubah da yawa daga cikin su kamar misalin cin abinci dan baka ci abinci ba ba za a ce ba ko dan ka ci abinci a ce aka samu lada idan baka cin ba za a ce a dora maka zanubi amma dai taya malamai sun yi bayani taya abu wanda yake mubahun zai koma matsayin abin da zaka samu lada akan shi misalin barci mubah ne in ban yi ba ba aka mani da laifi ba in nayi ba za a dora mini laifi ba ba za a bani ladan shi ba to yaya za a yi in samu bartin da zan yi in samu lada shine zan kwanta ne dan in tashi zuwa wani lokaci in tashi in yi wa ubangiji na ibada to kaga wannan duk bartin da zaka yi a cikin lada kake a ina tilawa ne bari in kai zuwa izihi kaza daga na kai izihi kaza zan dan kwanta in huta dan in tashi in an jima in ci gaba to wannan bartin da zaka yi cikin lada kake suke ko a liƙe wannan sabida wannan kiyashin da suke shiga kaga wannan idan ka aiwatar da haka tabbas za ka samu lada an fahimta kina wannan al-mubah a wannan halin yana iya kasancewa bawa mi yana iya kasancewa ya gadar wa bawa da samun lada a gun ubangijin shi sai mal yake cewa faqad ajma'a al-muslimuna ala annahu la yajuzu lil-mukallafi an yuqaddima ala fi'li an yuqaddima ala fi'lin min al-af'ali hatta ya'lam hukm Allah fihi yake cewa malumai sun yi ijma'i akan wannan mas'ala wajibi ne ko baya halatta ga wanda yake balagagge ya gabatar da wani aiki daga cikin ayyuka wanda aka umarce shi aikata har sai ya san hukuncin Allah a cikin shi yace sawa'un kana min al-ibadati sawa'un wannan aikin da zai aiwatar ya kasance daga cikin ibada au al-mu'amalat ko kuma ya kasance daga cikin mu'amala shine mu'amala abin da ya shafi halayya ko abin da ya shafi mu'amala bangaren dangi bangaren usra ko kuma mu'amala wanda ya shafi abin da ya shafi harkar sai da sayarwa to duk abin da bawa zai aiwatar wajibi ne ya san hukuncin Allah a cikin shi yace wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamuna ya ku al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da zaku aiwatar da wani abu ku tambaye mu abuta sani akan wannan mas'ala yaya zan yi sai da sayarwa ta duk abin da yake kawo mana cikas shine rashin sanin addinin Allah a cikin abubuwan da muke aikatawa da mun san hukuncin Allah a ciki wallahi da za mu yi kokari mu nisance shi yaro ne za a kai shi kasuwa to ku kai shi makaranta a karantar da shi kitabul buyu a karantar da shi yaya ake sayayya ake sayarwa ya za aika nisanci riba ya za aika nisanci duk abin da yake haramun ne ka zana a cikin kasuwancinka ya za aika yi kasuwa kalkashin yanda addini ya shata maka kai kasuwa a ibada ce za ya aiwatar a kai shekaranci ainihin ibada to sun ya ubangiji yake bayyana mana fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wajibi ne ka san wane ne ubangijin ka karanci wanda zaka yi wa ibadar dan shi sannan ka zo ka yi ibada ka nemi gafarar zunubanka a ga wannan shi yake karantar da kai wajibi ne game da mukallaf ya san hukuncin Allah a cikin al'amurrika kamun ya aiwatar da shi dan haka malam ya kawo mana fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wannan sharhin kenan magana wadda malam ya kawo mana ta wadda take mana bayani summa ma'rifatu ma yuslihu bihi fard ainihi ka ahkamis salati was siyami wat tahara wat taharati was siyam masala ta ga malam yake cewa wa yajibu alayhi an yuhafiz ala hududillahi wa yaqif inda amrihi wa nahyihi wajibi ne ga wanda wannan mukallafin ya kiyaye dukkan dokoki na ubangiji a cikin alqur'ani kullun zaka ga ubangiji in ya kawo doka zai ce maka tilka hududullahi wannan dokoki ne na Allah fala ta'taduha ko kuma fala taqrabuha kadda ku wuce gona da iyaka akan wannan dokokin ko kuma kadda ku kusance su wannan dokokin dawa shine nan malai ya kawo maka wajibi ne game da mukallaf daga cikin abubuwan da suke wajibi a gare shi ya kiyaye dokokin ubangiji wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi ya tsaya inda aka umurce shi da inda aka hade shi wannan wajibi ne game da mukallaf ya san wannan hukuncin shine malai ya kawo mana bayani akan haka yake yace ya'ni annahu yajibu aidan ala al-mukallaf ala al-mukallafi an yaqifa ala al-hudud allati haddaha lahu mawlahu yake wajibi ne game da mukallaf ya tsaya akan dokokin da ubangiji ya gindaya mai ko dokokin da ubangiji ya shata mai al-maula shine majibincin al'amarin shine ubangijin shi yace wa hiya shara'ihi min al-wajibati wal-mandubati wal-muharramati shine shari'a ubangiji daga abinda suke wajibai da abinda suke mandubi da abinda suke haramun ya aikata shi yace fa in ista'mala al-'abdu jawarihahu fi at-ta'a idan bawa ya sanya gabban shi wurin biyayya ta ubangiji washtanaba biha al-ma'asi ya nisanci dukkan wa'ansu abubuwa na sako yace faqad hafaza ala hududillahi tabbas ya kiyaye akan dokokin ubangiji ay shara'ihu shara'ihi ya kiyaye akan shari'a ta ubangiji wamtasala awamirahu yayi koyi daga umurnin ubangiji washtanaba ma'asihi ya nisanci duk abubuwa na sako game da ubangiji kina wannan shine gaba wannan wata na karantar da mu wa yaqifa inda amrihi wa nahyi ka tsaya akan duk inda aka umurce ka kuma da inda aka hane ka shine ya kawo mana dalili akan haka cikin suratul hashr ubangiji yake ce mana wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzo yazo muku da shi ku yi riko da shi 100%. Yace wa ma nahakum anhu fantahu abinda kuma manzo ya hane ku to ku nisance shi 100%. Ga wannan dalili ne akan wajibinmu ne mu nisantu da duk abin da aka yi mana umarni mu nisantu da duk abin da aka hane mu mu lazimtu ko mu yi koyi da duk abin da aka umurce mu mu zo da shi a can suratul nur ubangiji yake bayyana mana falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ala inna lillahi ma fis samawati wal ard qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima 'amilu wallahu bikulli shay'in alim yake cewa ka shaidunku a hirdinku wa'inda suke sabawa umurnin Allah Allah idan ya sartar da hukunci yace ka zannin yake so a aiwatar to a hirdinku ku saba wa ubangijinku yace idan ku kuka ce za ku saba dokokin ubangijinku to tabbas an tusibahum fitnatun sai kashe dinku idan kuka saba wa ubangiji to tabbas da kai wata fitina da za ta zo ta same ku al'amarin ku na rayuwa ya daburce muku ku rasa sani ina kuka sa gaba fitintunu su zo muku yaƙe yaƙe su zo muku kazan nan ya zo muku Allah ya tsame albarka a cikin abubuwan da kuke samu a rayuwarku yace wannan in ma fitinan ba ta same ku ba an tusibahu aw tusibahum adhabun alim ko kuma azaba mai radadi ta same ku Allah ya aiko mu annoba shi ta shahe ku a saman doran kasa ko kuma ya jinkirta muku azaba mai radadi a gobe kiyama ta same ku yace ku saurara inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lalle duk abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai na Allah shi yake buga gaba da shi idan ya ga dama ya kasance za ya kasance yace qad ya'lamu ma antum alayhi ubangijin nan ya san abin da kuke kan shi wa yawma yurja'una ilayhi kuma ku sani ranar da za ku koma zuwa gare shi fayunabbi'uhum bima 'amilu sai ya ba su labari nan da mirin yana komawa gaba ansu ala inna lillahi ma fis samawati wal ard ya'lamu ma antum alayhi lalle ubangije ya san abin da kuke kan shi wa yawma yurja'una ilayhi tabbas lokacin da bayu za su koma zuwa ga ubangijin su fayunabbi'uhum bima 'amilu zai ba su labarin abin da suka aiwatar a rayuwarsu wallahu bikulli shay'in alim Allah masani ne akan komai da komai hadisi daga Abdullah ibn Abbas Imam al-Bazzar ya hutar da shi yake cewa naji manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa khudukum bi hijrukum yake cewa tabbas ina miƙa muku yani ai amuddu yadayya ilayku ina miƙa muku hannaye na zuwa gare ku aqulu wa iyyakum wa jahannam ina hadi muku
ka shedunku da wutar jahannama iyyakum wal hudud ka shedunku da ketar dokoki na ubangiji iyyakum wa jahannam ka shedunku da wutar jahannama salasa marratin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya maimaita haka har so uku yake cewa fa ana fa idza ana mitu idan ni Allah ya rigahi ya kaddara ajali ya gabace ni ya kenan ajali na yazo mini yace taraktukum zan barku wa ana faradukum wannan hadisin ya kawo da kai wurin da kai fada maka bai yan wa ana fardukum lakum ala alhaudi faman warada aflaha wanta riwaya wa ana faradukum ala alhaudi lalle ni zan gabace ku game da tabki na wanda ake kiran shi da alkausar yace faman warada duk wanda ya kwararo mashayata ta tabkin alkausar yace aflaha tabbas ya samu rabo a rayuwar shi wannan kamar yanda can ba muka karanta lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi alkausar din shi yace kuma za ya zo wa'ansu daga cikin al'ummar shi za su zo dan su sha daga wannan tabkin yake cewa zai ga mala'iku suna kore su za ya ringa cewa dan me yasa ya kubar su manan daga cikin al'umma ta suke za ya ce baka san ba abin da suka aikata bayan ka ai sun kirkiri wani abu sun sanyo abin da kai baka sanyo shi ba ko abin da kai umurni da shi ba a cikin wannan addinin wannan na musulunci ba yace a lokacin nan za a ringa korar su kamar yanda ake korar raƙumi ko bataccen raƙumi ga mashaya wanda ba tashi ba hadisi daga Imam al-Bukhari da Muslim hadisa Abu Hurairah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa inna Allah ta'ala ya gharu wa ghairatu Allah an ya'ti al-mu'min ma harrama Allah alayhi yake cewa lalle Allah yana kishi yana kyamata bawa ya saba mi kyamatar da Allah yake yi ko kishi wanda ubangiji yake yi shine mummuni ya aiwatar da abinda ubangijin shi ya haramta mi da haka wajibi ne a gare mu mu tsaya inda mu kiyaye dokokin ubangiji mu tsaya inda aka umurce mu da inda aka hane mu wannan shine abinda yake wajibi a gare mu mu aiwatar da shi sai gaba ta gaba mallam yake cewa ويتوب الى الله قبل ان يسخط عليه واجبي ne game da wannan mukallafi wanda alƙalami ya hawo kan shi ya tuba zuwa ga Allah tun gabanin qabla an yaskhata alayhi tun kamun Allah yayi hushi a gare shi saboda idan ubangijin ka yayi hushi akan ka ta riga ta kare maka baka da wani sauran ba wani reserve kurin ubangiji zai maka talala ne a rayuwarka ta duniya dan ya azabta ka gobe kiyama shine mallaka yake ce mana wayatubu ila Allah wajibi ne game da wannan mukallafi ya tuba zuwa ga Allah qabla an yaskhata alayhi kamun tun gabanin ubangijin shi hushi akan shi yace wa shurutu tawbati thalathatu sharadan tuba guda uku wajibi ne in dai kana so ubangijinka ya karbi tubarka sai ka cika wannan sharadai guda uku tsakankaninka da kai da ubangijinka wasu daga cikin malumai suka ƙara idan ya kasance tsakankaninka ne da kai da bawa sai ka kawo wannan sharadan guda uku sannan ka cika wannan sharadin tsakankaninka da kai da bawa ka nemi yahiyar shi dan ya yahe maka yace na harkon su annadamu ala ma fata yin nadama ga duk abin da ya riga ya shude na daga zunubin da ka aikata yin nadama kai nadama lalle na aikata ina nadama ina mai ciza yatsa akan abinda na riga ni aikata na daga wannan zunubin nabiyu wan niyatu Allah ya'uda ila zambin fi ma baqi alayhi min umrihi shine wannan bawon da yake neman tuba ya dau niyya kadda ya dau niyya ba zai koma ba zuwa ga zunubin da ya aikata na daga abinda ya mai saura na daga kwanukan shi yana dan shekara 10 ko yana dan shekara 20 alƙalami ya riga ya hawo kanshi yana kan wata tabi'a ta saba wa ubangiji sai ya ji an ce ai wannan tabi'ar da yake haramun ne qat'an ba ta halatta a cikin addini to a wannan halin ya dau alwashi ba zai koma ba aikata irin wannan zunubin da yake aikatawa daga nan har zuwa lokacin da zai maida ararran shi zuwa ga ubangijin shi yace wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ya bar wannan saban da yake aikatawa a lokacin da shiriyar ta zo mai a lokacin da yayin yunkurin yin tuba a lokacin idan ya kasance yana aikata wannan aikin misalin yana kale-kale ne yana cin kale-kalen nan to lokacin da tuban ya zo koda yana jin dadin wannan abin da yake aikatawa kai tsaye ya ciccire takar rai ya tuba zuwa ga Allah ba a bukatar ya ce a'a bari in jinkirta a zuwa wani lokaci bari dai da kai wata mai gara basa da kai wata miliyan 20 da aka ce an dora bari in na samu in na ci in na buga wannan miliyan 20 in na samu sa'a a cikin ta shikenan sai in tuba zuwa ga Allah yace idan ku malam a gaba zai mana bayani irin wannan wanda suke da wannan halin yake cewa fa innaha min alamati shiqaqi wa sad wa tamsil basirati wannan yana ɗaya daga cikin alama ta shakawa tabewa wal khizlan yake cewa wa tamsil basira ta shahi wa basira shine nan malam ya kawo maka wannan sharadin guda uku wajibi ne ga mai neman tuba ya cika su zuwa ga ubangiji yayi nadama akan abin da ya aikata ne daga zinubi yana ya aikata wani sako ne gagarumi babban sako ne ko karamin sako ne a lokacin da yayi niyyar yin tuba wajibi ne yayi nadama akan abin da ya aikata sannan kuma yayi niyya ba zai koma ba aikata wannan zunubin ba sannan kuma ya sake niyya ya ibar wannan zunubin da yake aikatawa koda yana cikin aikata wannan zunubin kai tsaye ya yanke da shi da wannan zunubin ya fasa aikata shi sharhin wannan maganganun malam ya kawo yake cewa ya'ani an yaji annahu yajibu alal mukallafi an yubadir ila at-taubati war-ruju' min dhanbihi al-khassa wal-'amma yake cewa wajibi ne game da mukallaf wanda alƙalami ya hawo kanshi gani malam kullun yana takurawa kamar yanda shi mai ainihin littanin mai matan yake cewa yajibu alal mukallafi ya zamanto wajibi game da baligi saboda wanda ba baligi ba alƙalami bai hawo kanshi ba mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana riwaya ta muslim rufi alqalamu an salasin annaimu hatta yastayqizu wal majnunu hatta yafika was sabiyyu hatta yahtalim an dauki alqalami akan mutane guda uku shine mai barci har sai ya tashi duk abinda mai barci ya aikata a cikin barcin shi babu alqalami akan shi ba a kama shi da laifi wani zaka samu yana da gigin barci idan ya tashi yana barcin sai ya tayi aikata wani abu a cikin barcin ko yayi ma wani cream a cikin barcin shi ba a kama shi da laifi yace haka mahaukaci har sai hankali ya dawo mi yace sannan kuma yaro sai ya balaga to in dai kai baka cikin lissahin wannan ukun to da kai ake bayani shine malam yake ya zamanto wajibi game da wanda alƙalami yake kan shi an yubadira ila tauba wajibin shi ne yayi gaggawa zuwa ga tuba saboda ba wani wanda yake masumi annabawa ne kadai masumai su kadai ne wanda Allah ya sha makance su ba sa sabawa ubangiji la ya'sulallahu rasul da malaiku wannan wanda ubangiji ya sha makance su ba wani abin da zasu yi wanda zasu sabawa ubangiji annabawa kamun su aikata ubangiji ya riga ya gafarta musu kamar yanda yake hadi akan manzon mu sallallahu alaihi wasallama afallahu anka lima azinta lahum koda ya aikata abu wanda yake ba daidai ba za a ce an gafarta maka dan me ya sanya ka aikata saboda annabawa dukkan su masumai ne ba sa sabawa ubangiji amma dai daga kan Abubakar abinda yazo hawaliyin unguwanmu da waliyin garinmu da wanda za a yi wa karshen rayuwar nan kowanne yana sabawa ubangiji sai dai mai hankali shine wanda idan ya saba yake gaggawa ya tafi nemi tuba zuwa ga ubangiji shine malai yake cewa ya zamanto wajibi ga wanda yake mukallafi yayi gaggawa zuwa neman tuba da komawa zuwa ga ubangijin shi daga zunuban da ya aikata zunubai wanda suke kebantattu ko kuma zunubai wanda suke al'amma wanda suke general tare da jama'a ne wani zunubi ne can wani aboye ne ka aikata shi ba wani wanda bai aikata ba ya sanya manzo Allah ko mu koma kan ainihin halittar baban mu annabi Adam lokacin da ubangiji yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya wani mamayi a saman doran kasa mai mala'iku suke cewa ubangiji ataj'alu fiha man yusiru fiha wa yasbiqu ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak shin ubangiji zaka sanya wanda zai zo yayi banna a saman doran kasa ya zubta jini a saman doran kasa me banna ya saba maka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana ubangiji yake cewa laulam tuzunibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin akharin yuzunibuna fayastaghfiruna fayughfar lahum inda ku wannan al'ummar da ba ku zunubi ku wannan bani adam din da ba ku zunubi yace ubangiji da ya tahiyyar da ku ya shafe ku daga saman doran kasa ya kawo wa'ansu al'ummu wanda za su ringa zunubi idan sun yi zunubin nan su ringa nema ubangiji sai gafarta musu ubangiji sai gafarta musu daga zunubansu
shine ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana masalamana irin jin dadi na ubangiji lokacin da aka ce bawa yayi sako ya dawo zuwa ga ubangijin shi yake cewa misalin mutum ne ya shiga cikin sahara da doken shi da kayan shin hudar shi da ruwan shi da abincin shi da kusurin shi sahara wadda ta amsa sunan sahara yace ya tahi ya kai zuwa ga wani icce lokacin garjin rana sai ce bari an dan zamna an dan tsaya a gindin intan nan an dan huta zuwa marita rana ta yi sanyi in ci gaba guzurin shi komi a saman dokin yana sabka kurum dokin ya arci a cikin sahara gidan wa zaka tafi wa zaka ma kuka ko a wannan zamanin baro yazo barantana kai kira a kawo maka dauki me bawa yake jira mutuwa yake jira kurum ya kwanta kalkashin iccen nan yana jiran Allah kawo abin shi yace ya kwanta barci ya dauke shi yana tashi yace sai ya ga wannan dabbar tashi akan kanshi bayan ya riga ya hudda tsammanin rayuwa kuma ga rayuwa ta dawo da guzurin shi da komi dabbar ta dawo yana tashi daga barcin ga dabbar shi a ƙasa a saman kanshi ga doki ya dawo yace ya kama linzamu ya rike gaskiya dan jin dadi dan ya gode wa ubangiji yake cewa Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka kaga wannan kalma ce wadda bata dace ba amma dai saboda jin dadi da kai wani hali na emotion da bawa yake shiga zakaji yana an san maganganu amma dai a cikin ran shi ba hakan bane ba yace wannan halin da yake bawan nan dan jin dadi yake cewa Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka wayyazu billah yace to haka ubangiji yake jin dadi idan bawan shi ya nemi gafarar zunuban shi wannan al'ummar da ba ta zunubi da ubangiji ya shahe ta ya kawo wanda za su yi zunubin wannan kuma ba shi yake nuna wa kai aiwatar da zunubin ba saboda rai ba a san ba karshen ta ba an baka dokoki shine malam a sama yace mana wajibu alaihi an yuhafiz ala hududillahi wa yakfa inda amrihi wa nahyi wajibi ne ga wannan game da wannan mukallaf in ya tsaya akan dokokin ubangiji ya tsaya inda aka umurce shi da inda aka hane shi idan kuma wani abu ya zo dama menene mafi yawa idan kaga bawa ya shiga halin zunubi to hali ne wanda shaytani ya zo ya me shigo ba zurfi ya biyo sun san zuciyar shi a wannan halin bawan ya aikata wannan zunubi shi san ya ai manzo Allah yake ba mu lamani la yazni zanihi la yazni wa huwa mu'minun wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu huwa mu'minun ba wani wanda zai tafi ya aiwatar da zina lokacin da yake yin zinan nan yana cike da zuciyar shi tana tare da imani zare imanin ake yi ya aiwatar da abin da zai sannan ya dawo ya tuba to irin su wa'annan shine ubangiji yake mana lamani a cikin suratul nisa'i yake cewa innamat tawbatu 'ala allahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu allahu 'alayhim wa kana allahu ghafurar rahima wa laysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana wa lil ladina yamutuna hum kufar ulaika atanna lahum 'adaban aliba yake cewa tuba tana tare da wa'inda za su aiwatar da wani aiki na daga zunubi amma dai bi jahalatin suna halin jahilai a wannan lokacin ubangiji ya riga ya zare imani wannan duk wanda ya san dabi'ar dan adam yana tare da wani shaytani wanda aka wakkala mai wanda yake bibiyar shi yana nema ya kawar da shi haka manzo Allah ya faɗi wa Aisha tace kai ma kana da yace eh ni ma ina da amma dai ni Allah ya taimake ni nawan ya musulunta shi san ya manzo Allah yake bayyana mana yace shaytani yana gudana a cikin gangan jikinmu kamar yanda jini yake gudana a gangan jikinmu kullum mi yake yana kokarin ya ringa raya mana mu aiwatar da zunubi bi mu san zuciyarmu saboda wurin zaman shi shine bayan zuciyarmu yana nan yana so sa zuciyarka duk abin da yake haramun ne shaytanin nan yana izata yana nuna mata ke ba komai ke take aikata ba komi dan uwana ka take ka aikata ka hore daga Kano sai Kaduna haka kullun shaytani yake mana yace to idan ka shiga cikin wannan halin ka aikata wa Allah zunubi a lokacin da ka dawo hayyacin ka imanin ya dawo maka
za su ringa neman tuba zuwa ga Ubangiji, su cika wannan sharɗin na tuba, annadamu ala ma fata wa niyyatu alla ya'uda ila dhanbin fima baqiya alayhi min umri wa an yatruka al ma'siyata fi sa'ati in kana mutalabbisan biha. Yace to irin su wa'annan Allah shi yake gafar su ne, Allah yake gafarta musu, kuma Allah nan mai amsar gafaran bayin shi ne, kuma mai jin kan bayin shi. Yace wa'anda ba a amsar tauban su, wa'anda koda wa'anda ba su wa ma tuban, yace walaysat at-tawbatu lil-ladhina ya'maluna as-sayyi'ati, sune wanda za su sheke ayansu kullun su a cikin sako suke, babu hiran ma wai su yi lissahin a'a da kai wata rana wanda za mu hadu da Ubangijin mu, a'a ya kamata shekaru sun ja mun wannan shirman da nake yi na saba wa Ubangiji, in dawo in setu shekara 40 ta ba baya, shekara 50 ta ba baya, bari in bari in dawo sani da yara ma sani da neman gobe na ma, a'a kurum suna sheke ayansu har sai wai mutuwa ta zo musu, lokacin da suka tabbatar lalle mutuwan nan ta zo, a lokacin nan za su ringa cewa a'a Ubangiji a mayar da mu mana mu samu mu tuba, shi kuma a halin babu amsar tuba, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana lalle Ubangiji yana liƙe kofar tuba ga mara dan adam a lokaci guda biyu, hali guda biyu, shine lokacin da rai ta zo gargara, lokacin da rai ta zo gangara, shikenan an rigaye an tabbatar wannan mutumin ya kare da duniya, ban kwana suke da duniya, ba wani abin da ya mai saura a rayuwa. To wannan ko ka tuban Ubangiji baya karɓar tubanka, ko kuma lokacin da rana za ta hudo ta inda take fadawa, a wannan halin an liƙe kofar tuba ko kai ba amsa. Shine yake bayyana wa laysat at-tawbatu lil-ladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul maut, hasse da dayan su idan mutuwa ta zo mai a lokacin nan zai ce inni tubtu al-ana, Ubangiji a yanzu ai nayi saranda, yanzu na sallama Ubangiji na tuba a gafarta mini, yace a a yace wannan hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-ana wa lil-ladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum azaban alima, wannan Ubangiji ya musu tanadi tanadi wanda yake azaba wanda take mai radadi a gobe kiyama, Allah kiyaye mu. To shine nan yake cewa wajibi ne game da mukallaf yayi rigaye rigaye zuwa ga tuba, dawowa daga zunubin da yake aikatawa, sawa'un zunubai ne wanda suke kimbatattu ko kuma zunubai ne wanda suke amma, yace biduni ta'khirin, ba tare da wani jinkiri ba, da zaran kai kamar yanda Ubangiji yake bayyana mana tuba tana tare da wanda ya aikata a cikin jahala, a cikin rashin sani, lokacin da aka zare imanin shi da imanin yana dawowa, a lokacin nan za ya ringa nema Ubangiji shi gafarta mai, wani zai ringa kuka yana nadama, ya samu ruwa ya yi arwalla ya zo ya raka'a guda biyu ya salatul istighfari ya roki Ubangiji, wannan zunubin da na aikata Ubangiji na yi shi ne a cikin rashin sani, Ubangiji kada ka sake kaddara mini in sake komawa kan shi, Ubangiji ka gafarta mini, yace biduni ta'khiri, ba tare da wani jinkiri ba, da ya tuno yayi huto na huto da Ubangijin shi, zai ya nema Ubangijin shi ya gafarta mai zunubin da ya aikata, yace wala israrin, kuma ba tare da sarrantawa ba, ba tare da bayyana wa jama'a ba lalle ya aikata ba, da kai wanda zai ta yi ya ci haramu yace wallahi ai na bugo ai iya cin amana ai ba kamar shi, da kai wanda zai ta yi ya aikata zina ya zo ya ringa cewa haba ai ɗan gidan su wannan na takin su, nayi da kaza nayi da kaza nayi da kaza, wannan haramun ne katsan, yana ɗaya daga cikin abin da Ubangiji yake sabkar da hushin shi akan bawa, kai zunubin ka tsankanin ka kai da Ubangiji, ka liƙe bakin ka ka nemi Ubangijin ka ya gafarta maka, ba tare da shelantawa jama'a ba lalle ka aikata, shi ma shelantawa wani zunubi ne mai zaman kanshi, yake cewa qabla an yaskhata alayhi Allah bi inzal al-uquba, kamun Ubangijin shi ya gushi a gare shi ya sabkar mai da wata uquba, uquba kuma Ubangiji yana iya sabkar maka da ita a rayuwarka ta nan duniya, duk abin da ka sa hannunka a cikin shi Ubangiji ya zare albarkashi, kaga mutum komai yake yi kurum a cikin wahala yake, kuma zunubin ya kiye tuba, kuma zunubi ba abin da yake gadarwa bawa in ba tozarci ba da kaskanci a rayuwa ba, wallahi duk wanda zaka ganshi ya shantake a aiwatar da zunubi zaka ganshi ba kowa bane ba a rayuwa ba, kai koda an arame yana dan murawa a rayuwar nan, wallahi lokacin da duniya lokacin da Ubangiji ya yoye shi zaka gani abin hawa ya kasance mai tashin hankali, sutura ta arziki ta kasance mai tashin hankali, shine Ubangiji yake bayyana mana man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u,
duk wanda yake neman daukaka to daukakan nan fa agun Allah take ka bi shi ana samun ta ne sakamakon biyayya da Ubangiji kaskantuwa ana samun ta ne sakamakon sabawa Ubangiji me yasa ya Ubangiji ya kaskantar da mazuwa littahi Yahudawa da Nasara ki cewa ba don komi ba dan sun kasance suna kashe annabawan su suna kawurcewa Ubangiji suna aiwatar abinda ransa ta raya musu aiwatar dalilin su Ubangiji ya kaskantar da su aka maida su ba komai ba da haka duk lokacin da bawa ya siffantu ko ya jingini da aiwatar da wa'ansu abubuwa na sakon Ubangiji ba tare da neman tuba ba to tabbas zai hadu da kaskanci a rayuwar shi ta nan duniya shine malai yake cewa kamu uquba Allah ta sabka a gare shi shine hushin Ubangiji uquba ta sabka a gare shi abarka ma da sanin ina ka sa gaba a rayuwarka wannan uquba ce abarka da rishin zama da iyalinka uquba ce kai kana can kana lalata kana can kana kaza kana can kana kaza ka ga samun nutsuwa a rayuwa uquba ce kamun kuma ka tarar da ubai wannan shi yasan ya ubangiji yake bayyana mana wala nuziqannahum min al'azab al'adna dun al'azab al'akbar irin wannan wanda suke sabo wanda kurum sun shantake akan sabo ba sa tunanin wai da kai gobe kiyama ba sa tunanin da kai ubangiji su tuba su dawo kan turba ta gaskiya to da kai kaskanci wanda za ya same su yake cewa za mu dandana musu azaba wanda take makusanciya wannan azaba ce wanda take ɗan karama yace kamun azaba babba ta gobe kiyama ta zo musu azu azaba a hana ka ka samu nutsuwa a rayuwarka a hana ka ka karanta alqur'ani a hana ka ka ji ambato na ubangiji ai dukkan su wannan uba ce wanda ubangiji yake yi wa bawa kamun kuma azaba babba azaba ta zo ta cimmaka a gobe kiyama ai da kai wutacce jahannama Allah kiyaye mu yace wa tawbatu hiya ruju abinda ake kira da tuba amina shi disco yace wa tawbatu hiya ruju'u min af'alin mazmumatin ila af'alin mahmuda abinda ake kira da tuba shine komawa daga ayyuka wanda kake yi wanda ayyuka ne na zargi wanda me ake kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi me ya sabo yake cewa al-ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi an-nas sabo shine duk abinda yake zuciyarka take kyamata wanda yake kosuwa a zuciyarka kai kanka baka aminta da aiwatar da shi ba kuma kana tsorata da mutane su ganka kana aikata kazanna wannan shi ake kira da al-ism duk abinda ka shi zuciyarka ba ta yi amanna 100% ba da aikata shi ba kuma da wani wanda ka sani zai jitta zaka shi tsoron ya ganka wannan shi ake kira da al-ism aiki wanda yake na zulubi yake cewa to tuba shine ka dawo daga irin wannan ayyukan da kake aikatawa wanda suke na zargi yace ila af'alul mahmuda zuwa ga ayyuka wanda suke abin kauna yanzu waye zaka shi kyamata a ce ya zanka ka shigo masallaci an yi karatu da kai kaga abu ne wanda yake be ko da makiyinka yana so ya ganka ka samu haka ba wani wanda kake jin tsoron a ce ya ganka kana aikata ayyuka na gari to wancan ayyukan wanda kake tsorata baka so naka ɗan uwanka danginka abukan aikinka su ga kana aikata shi to ka ji tsoron ka bar su ka tuba zuwa ga Ubangiji ka dawo ka aikata ayyuka wanda suke abin kauna abin Ubangijinka abin kauna wurin jama'a yace ai ar-ruju'u ila Allah bi-ta'a shine mutun ya dawo zuwa ga Ubangijin shi da yiwa Ubangijin shi biyayya ba'da tabaudu anhu bil-ma'siya bayan yayi nesa da Ubangijin shi da sabo yace wa hiya fardu aynin ala kulli man irtakaba dhanban shi komawa zuwa ga Ubangiji tuba zuwa ga Ubangiji yake cewa wajibi ne wanda yake yauni ne wanda ya ratayi akan bawa wanda ya aikata zunubi wai ba ka ce ba ni mustahabbi ne ko kuma a ai tuba makruhi ne ko kuma a tuba ba wani abu ne ba kurmin lokaci yayi mun tuba in Allah ya nihe mu da mushriyu za mu shiryu mu dai yanzu duniyar gaba muka bada ni yanzu an tanke responsible an tanke DJ an tanke dai yar yanzu mu a ce mun ka tuba zuwa ga Allah kamun ubangijin ka yi fushi da kai wannan rayuwar fa wa ma tadri nafsun ma za ta kasu gada wa tadri nafsun bi ayi ardin tamutu ba wata rai wanda ta san abinda zai wakana in an jima ko abinda zai wakana gobe kiyama ko abinda zai wakana a goban ka takan yi goben daga yau ban kwana ne kake yi wa wannan rayuwa to in baka tuba ba ka tarar da ubangijin ka da abin da ake saka dauki yawanin abin da ka zo da shi a gobe ke yahmilu awzarahum yawmal qiyamah yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladina yudunnahum bighayri ilm ka zo kana tutiya kana cewa a mu ba yanzu ba mu kaza da kai wani entere da muke samu a rayuwar nan mu ba yanzu ba kaza da kaza kuma kana nema ka fitar da wansu zaka zo da laihinka zaka zo da laihin jama'ar da ka fitar da su a gobe kiyama shine wajibi ne ita tuba yace kitaban wa sunnatan wa isba'an alqur'ani an bayyana tuban nan wajibi ne idan dai ka aikata zunubi wajibi ne ka tuba haka sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta bayyana mana tuban nan wajibi ne haka kuma ijma'in malamai ya tabbatar lalle tuba wajibi ne mutane su tuba zuwa ga Allah mu koma cikin alqur'ani mu koma cikin suratul nur ubangiji yake ce mana tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya hukumu malai mun sani kuna aikata zunubai wani zunubin ka sani ka aikata shi wani zunubin baka sani baka aikata shi ba to an umurce ku ya komo mune ku tuba zuwa ga Allah kaga ba a ce ba wani kahuri ba ba a ce wani ba cewa akai mummune dan a tabbatar maka wannan mummunan suna aiwatar da zunubi sai sanya aka maka tsari aka ce maka kananan zunubanka baka ma buƙatar sai kai istighfari ko ka tuba zuwa ga Allah sallah ta magariba zuwa lisha an kankare maka abin da yake tsankanin su al-isha'i zuwa asbahi an kankare maka asbahi zuwa azhar an kankare maka azhar zuwa al-asr an kankare maka al-asr zuwa magriba an kankare maka juma'a zuwa juma'a an kankare maka azumin ramadan zuwa azumin ramadan an kankare maka umra zuwa umra an kankare maka wannan kananan zunubai kenan wannan idan an ce ka tuba manya-manyan zunubai to wa'innan mummune suna da labanin kankarar kananan zunubai manya-manyan zunuban aka umurce su tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah gabaki daya ayyuhal mu'minuna ya ku taron mummune la'allakum tuflihuna ko kun samu rabo zuwa ga ubangiji duk imanin ka kana aikata wani zunubi baka tuba zuwa ga Allah ba wallahi ba za ka samu rabo a gun ubangijin ka ba kuma aiwatar da imanin zai zame maka imanin ka saboda da kai abubuwan da he in ka cika su sannan zaka samu martaba ko degree ko etap na daga mai imani idan ko baka aikata ba to a matsayin musulmi kake a can suratul tahrim ya ubangiji yake bayyana mana ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim bushrakum liyawma jannatin yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana rabbana yake cewa ya ku wanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wadda take rantsassa tuba wadda take ingantatta ba tuban mazuru ba tuban da yau in an yi gobe ma a koma yau in an yi gobe ma a koma amma dai duk da haka ubangijin ka idan ka tuban yana amsa tubanka in so dubu zaka yi tuban mazuru ba a so musulmi ba a so mummuni ya siffantu da mai siffar tuban mazuru saboda ka aje ka tuban ka dawo kamun ka tuban rage halin shi amma dai duk lokacin da zaka tuba wani abu ya saka ka sake aikata wannan abin ka sake tuba ubangijinka yana karɓar tubanka wannan ittifaqin malamai akan wannan mas'ala zamu zo zamu tattauna akan ta yake cewa ku tuba zuwa ga Allah tuba rantsatsar tuba tubar da in an tahi ba za a sake dawowa ba yace asa rabbukum yayi kusa ubangijinku da ya kankare muku zunubanku ya kankare muku kurakuranku ya sanya ku aljanna wadda ƙoraminta suke gudana a cikin ta manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi yake cewa ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruhu yace ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah kuma ku nemi gafarar zunubanku da kai bambanci tsakanin tuba da neman gafarar zunubai insha Allah sati mai zuwa lokacin namu ya ga zan yi bayani akan bambanci tsakanin tuba da neman gafarar zunubai yake cewa fa inni atubu ila Allah fil yawmi 100 marra domin ni ina tuba gun Allah a kullum yace so 100 manzo Allah ya yi so 100 ina ni ina kai wanda mu ba mu da garantin komai ba wanda yake da garanti a cikin mu bamu sani ba in rai yayi halin shi aljanna ko kuma wutar jahannama Allah ya kiyaye mu da ita haka ibn majah da imam at-tabarani sun mutar da hadisi suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa at-tabi'u at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la mai tuba game da zunuban shi yace kaman mutun ne wanda bashi da zunubi in dai ka tuban ubangijin ka yana nan yana amsa tuban ka wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi kuyi nemi rangwamen zunuban ku gafarar zunuban ku ku tuba zuwa ga ubangiji saboda ubangijin nan inna rabbi qaribun mujibun ubangiji na a kusa yake kowa mai amsa tuban ku ne aka sani ba za mu tsaya anan ko kuma mu yi da sa gaba ce ai karama wadda ta yi saura yace faqad ajma'atil ummatul islamiyya qatibatan ala wujubit tawbati ala al-fawri faman akharaha fa huwa asim tajibu at-tawba yace al-umma ta yi ijma'i akan lalle tun daga na farko har zuwa yanzu lalle tuba wajibi ne a gaggauce da zaran ka aikata wani zunubi a gaggauce ka tuba daga zunubin da ka aikata a gun ubangijinka yace faman akharaha duk wanda ya jinkirta tuban shi fa huwa asim wannan mutumin mai sabo ne ga zunubin lahin da ka aikata kuma ga zunubin jinkirta tuba da kai yake cewa tajibu at-taubatu alayhi wajibi ne tuba akan jinkirta zunubin da jinkirta tuban da yayi yace alayhi fi hadha at-ta'khir alladhi huwa fi nafsihi ma'siyatun saniya wannan jinkirin da yayi daga zunubi shi ba wani zunubi ne ya aikata wajibi ne a gare shi ya tuba zuwa ga Allah yace wa anna shurutut taubati salasatun mala ya bayyana mana lalle sharuddan tuba guda uku ne annadamu ala martakaba min adh-dhunubi yin nadama na daga abin da ya aiwatar na daga zunubi yace liqaulihi alayhi salatu wassalam dalilin hadashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da ibn hibban ya wutar shi a cikin mustadrak yace a cikin sahihin shi yake cewa annadamu taubatun yace lalle tuba lalle nadama tuba ce ita ma wane yi nadama wannan ita ma tuba ce yace anniyatu nabiyyu anniyatu Allah ala adami al-audati ila al-ma'siyati fima baqiya min umrihi yayi niyya akan ba zai koma ba wannan saban da ya aikata ba na daga abin da ya mai saura na daga kwanukan shi yace wattaba'udu an al-ma'siyati fi sa'atiha nauku yace ya nisanci wannan zunubin da yake aikatawa a lokacin da yayi yunkurin yin tuba yace dalilin wadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da imamu al-bukhari da ahmad suka wutar da shi wailul limusirrin allazina yasurruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna yace wani kwari na azaba ya tabbata ko ya tabbata ga wanda suke shelanta zunubin da suka yi wa ubangiji yace na daga abin da suka aikata na daga zunubi alhalin sun san lalle abin da suka aikata zunubi ne ya aikata yana jin dadi ya hudo cikin jama'a ai mu ne kaza ai mu ne muke yin kaza mu ne yana shelanta zunuban shi yace wayin wani kwari na daga azaba ya tabbata gare su na daga abin da suka aikata alhali sun san abin da suka aikata zunubi ne haka imamu abu daud ya wutar da hadisi malai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa almustaghfiru min adh-dhanbi wa huwa muqimun alayhi kalmustahzi'u bi rabbih yace wanda yake istighfari daga zunubin da yake aikatawa kuma wannan zunubin kullun yana aikata shi bai gushewa da kanshi a kullun a cikin zunubin yake kuma kullun da taushi a hannun shi yana istighfari yake cewa kalmustahzi'u bi rabbih kaman mutumin da yake izgili ne da ubangijin shi in kai nadama ka tuba to ka bari kuma ka nisanci wannan abin da kake aikatawa yace wa min at-taubati raddul muzalimi ila ashabi a sharadi na hudu shine idan ya kasance tsakankanin ka ne da kai da wani bawa ka zalunce shi bayan ka tuba ka cika sharuddan tuba shine ka mayarwa wannan mutumin abin da ka zalunce shi akan shi in bugon shi ne kai ka tahiyya yaye maka ko kuma ya rama bugon shi ai kisasi in kuma duke shi sai ka ci ka mayar mai da duke shi in kuma baka iyawa ka nema ya yaye maka shine raddul mazalim ila ashabiha ba'da shurut al-thalatha shine ka mayar da abin da ka zalunce shi wannan mutumin zuwa ga shi yace bayan ka cika wannan sharuddan guda uku yace liqauli sallallahu alaihi wasallama walilin hadashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ala al-yadi ma akhadhat hatta tuaddi yace hannu lahinta nanan yana rataye da ita har sai ta mayar da abin da ta dauka wallahu ta'ala a'lam abinda mun karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da amanna arziki da suke bara'a da amana fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki
muna tawassali ga wannan zama da muka yi dukkan abinda rai ta kudurce na alkhairi Allah ya biya mata Allah ya sanya albarka a ciki abinda yake sharri ne game da addinin mu game da rayuwar mu game da iyallan mu game da yau da goben mu muna fatan ubangijin mu ya nisantar da mu da shi ya baddala man da mafi alkhairi game da a cikin rayuwar mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك